Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 14 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa. Lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle. An fara kada kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka, inda za a yi zabuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya fada a yau Litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Sudan daga jerin kasashen da Amurka ta sanya a matsayin kasashen da ke daukar nauyin ta'addanci.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa jamhuriyar Niger, yayin da aka fara tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jiya Lahadi, kungiyoyi masu saka ido kan zaben sun yabawa 'yan siyasar kasar.
Siyasa sun burge kafin a yi zaben nan tsakani da Allah. Tsammani nake za a yi bige-bige, sai na gode ma Allah da na ga kishin kai da dattaku.
A jihar Kebbin Najeriya, wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar kwadago ta jihar kan karin mafi karancin albashi na naira 30,000.
Ma'aikata na wahala, ruwa da cewa makwacinka na samun albashi, yanzu misali level 08 Sokoto yana ansa 56,000. Amma kai nan ke bisar kana level 08 baka ansa ko 45,000.
Sannan za ku ji cewa a Najeriya, sabuwar kungiyar masu noman albasa sun yi alkawarin samar da kudaden shiga ga gwamnatin kasar. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam. Amma yin sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya. Ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa. Lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar. A nahiyar Turai, Jamus na shirin saki saka dokar kulle a karo na biyu a ranar Laraba, a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici, ya zuwa safiyar yau Litinin, Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan 1,350,800 da aka tabbatar sun kamu da cutar, kuma sama da mutane 22,080 ne suka mutu. Yanzu kasar Italiya ta zarta Burtaniya a matsayin kasar nahiyar Turai da aka fi samun mace-mace, a cewar bayanan cibiyar ta GHU. A safiyar yau Litinin, cutar ta kashe mutane 64,520 a Italiya, yayin da ta kashe mutane 64,267 a Burtaniya. A nahiyar Asiya kuma, hukumomin kiwon lafiya na Koriya ta Kudu sun ce za a bude cibiyoyin gwajin cutar guda 150 a lokuta daban-daban a babban birnin kasar. Kari kenan aka samu na cibiyoyi sama da 210 da aka bude a kasar. An fara kada kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka, inda za a yi zabuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan Janairu. 'Yan Democrat na kalubalantar 'yan takarar jam'iyyar Republican biyu, bayan da babu wani dan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan Nuwamba. 'Yan Republican a halin yanzu suke da kujeru 50, 'yan Democrat kuma na da 48 a majalisar dattawan kasar mai kujeru 100. Amma yayin da jam'iyyar Democrat ce ta lashe zaben shugaban kasa, kuma mataimakiyar shugaban kasa na da ikon kada kuri'ar raba gardama a majalisar da jam'iyyun biyu ke da kujeru 50 da 50. 'Yan Democrat za su iya yin ikirarin samun rinjaye ta hanyar lashe dukkan kujerun jihar Georgia. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Sudan daga jerin ƙasashen da Amurka ta sanya a matsayin ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci. Wani mataki da ta yiwu ya taimakawa ƙasar ta nahiyar Afirka samun bashi daga ƙasashen duniya don farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare ya kuma kawo ƙarshen maida ta saniyar ware. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya faɗa a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafin Facebook cewa matakin kan Sudan zai fara aiki daga yau Litinin, kuma za a wallafa sanarwar matakin wadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanya wa hannu a takardar gwamnatin tarayya da aka wallafa. Sanya Sudan a matsayin ƙasa mai ɗaukar nauyin ta'addanci ya fara ne tun a shekarun 1990 da wani abu, lokacin da Sudan ta karɓi bakuncin jagoran kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden da wasu mayakan da ake neman su ruwa a jallo na wani ɗan lokaci. An kuma yi amanar cewar Sudan ta yi aiki a matsayin ƙasar da aka yi amfani da ita don Iran ta sama wa mayakan Falastinu makamai a yankin zirin Gaza. Cire Sudan wani muhimmin matakin ƙarfafa gwiwa ne ga gwamnatin Khartoum don daidaita dangantakarta da Isra'ila. Ƙasashen biyu sun amince su samu cikakkiyar alaƙar diplomasiya, abin da yasa Sudan ta zama ƙasar Laraba ta uku bayan haɗaɗɗiyar daular Laraba da Bahrain da suka ɗauki matakin gyaran dangantakarsu da Isra'ila a bana.
An jima kaɗan, Zahra Aminu fage za ta sake shigowa da ci gaban labarun duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar Niger, yayin da aka fara tattara sakamakon zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a jiya Lahadi, hukumar zaɓe ta Sene ta bayyana gamsuwa da yadda zaben ya wakana. Kodayake a yau Litinin ne ake kaɗa ƙuri'u a wasu yankuna sanadiyar jinkirin da aka samu wajen isar kayayyakin zaɓe, yayin da matsalar tsaro ta yi tasiri wajen jinkirta abubuwa a wasu wurare. Ga rahoton da wakilin Musulum Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
Galibin rungunan zaɓe sun buɗe a kan lokaci a zaɓen na jiya Lahadi, wato ƙarfe 8 na safe, in banda wasu yankunan da aka fuskanci matsalolin da ke da nasaba da jinkirin isar da kayayyakin zaɓe, yayin da a wasu wuraren kayan suka isa a ƙurarren lokaci, sai wasu yankunan da aka ɗaga zaɓen saboda wasu dalilai na daban. A jimilce, hukumar ta Sene ta bayyana gamsuwa da yadda zaɓen ya gudana, in ji kakakinta Nafi Oda.
A cikin rungunan zaɓe 26,000 da 792, duka 340 ne ba su samu suka buɗe ba a jiya. Waɗanda suka buɗan, wasu sun buɗe a ƙarfe 8, wannan 340 inda ba su buɗe ba. Akwai komin Tagushi da Magara, akwai arrondissement na 3 komin Maradi, akwai komin 6 a cikin Talaberi inda ba a yi ba, akwai 2 a jihar Tawa, akwai Ungwati jihar Difa. Kuma kun san matsalar da aka samu ta tsaro a Tumur da Boso, su ma ba a yi ba. Matsalolin sun bambanta.
A yau Litinin ne jama'ar yankunan da ba su yi zaɓe a jiya ba ke kaɗa ƙuri'a, bayan da hukumar Sene ta umarci wakilanta su buɗe rungunan zaɓe.
Duka dai kaya da yake wajen duka sun tafi, kuma yau muka ce su buɗe, kuma kowace rungunar zaɓe ta yi wannan awa 10. Duka wakilanmu wanda suke jiha da wanda suke da'ira, babu wanda ya ce mana akwai wata matsala babba wadda za ta hana gaba ɗaya rungunar zaɓe su buɗe. Kenan muna jira har ƙarfe 2 na rana, in suka gaya mana a lokacin nan da muke cewa lallai bai yayuwa su yi wannan awa 11 ba su shiga ba gobe.
Ƙungiyoyin cikin gida masu sa ido a kan sha'anin zaɓe sun yaba da yanayin da aka gudanar da zaɓen na jiya, kodayake a cewarsu akwai buƙatar gyara a ɓangaren hukumar zaɓe don kaucewa afkuwar matsaloli makamantan waɗanda aka gani a jiya.
Sunana Ismaila Muhammadu Abubakar. Ƙungiyana ita ce Jeunesse Patriotisme Développement. Hukumar zaɓe ta ƙasa Sene ta ɗan bani kunya, saboda akwai biron da muka kai karfe 10:30, akwai biron da ba a buɗe ba. Kenan jan kunne ne muke so mu Sene ta gyara. Abu na biyu, in siyasa sun burge ni kafin ai zaben nan, tsakani da Allah tsammani nake za a yi bige-bige
sai na gode ma Allah da naga kishin kai da dattaku a wajen mutanen Yami.
A yau Litinin 14 ga watan Disamba, hukumar zabe ta kafa sansanin musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke nan Yamai, inda ta fara tattara sakamakon da ke shigowa daga sassan ƙasa. Dokokin Niger sun kayyade kwanaki 5 bayan gudanar da zaben ƙananan hukumomi a matsayin wa'adin ƙarshe kafin bayyana kammalallen sakamakon zabe, wanda kuma daga bisani kotun tsarin mulkin ƙasa ke da wata guda don ayyukan tantancewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu.
Har yanzu Burtaniya da Tarayyar Turai ba su daidaita ba a tattaunawar cinikayyar da suke yi ta ballewar kasar daga tarayyar ta EU, amma Prime Minister Boris Johnson baya so a tashi daga tattaunawar ba tare da cimma wani abu ba, a cewar sakataren harkokin kasuwancin kasar Alok Sharma a yau Litinin. A jiya Lahadi ne Burtaniya da Tarayyar Turai suka amince su kara kokari a kwanaki masu zuwa don cimma yarjejeniyar cinikayya, duk da cewa sun wuce wa'adin da suka sanya a baya-baya don kaucewa rashin tabbas a ficewar kasar daga EU a ƙarshen watan nan. Za mu ci gaba da tattaunawa, ba shakka mun samu raguwar kai a wasu batutuwa, amma kamar yadda Prime Minister ya faɗa, ba maso mu bar tattaunawar hakan nan, abinda Sharma ya faɗa wa Sky kenan. Wani kamfanin dakon mai ya ce wani abu ya haddasa fashewar da ta janyo gobara a ɗaya daga cikin jiragen ruwan dakon mai da ke kusa da tashar jirgin ruwan Jidda a Saudiya. Kamfanin Hafnia mai jiragen ruwan dakon man BW Rhine ya faɗa a wata sanarwa cewa ma'aikatan kamfanin sun kashe wutar tare da taimakon jami'an kashe gobara na bakin teku. Babu wanda ya ji rauni a fashewar, amma fashewar ta yi barna a jirgin. Kamfanin dakon ya ce mai yiwuwa ne an samu dan man da ya tsiyaye daga jirgin ruwan, amma ya kara da cewa gwajin awon yawan man da aka yi a halin yanzu ya nuna cewar har yanzu man na nan yadda yake kafin fashewar. Takabai mai ba a dai san wanda ko abin da ya haddasa fashewar ba, babu wanda ya yi ikirarin daukan alhakin fashewar. Ko da yake a watan da ya gabata jami'an Saudiya sun zargi yan tawayen Houthi na Yemen da kai hari a wata mahakar ma'adanai da yayi sanadiyar lata wata tankar da kwar mai a gabar tekun Saudi Arabia.
Daga yadda Zahara Aminu fage da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin kungiyar kwadago ta jihar Kebbi da gwamnatin jihar akan abinda kungiyar ta kira jiran gawan shanu da ma'aikata ke yi na amfana da sabon albashi na naira 30,000 duk da zamansa doka, amma har yanzu shiru suke ji. Kungiyar ta ce hakurin ma'aikata ya kare a soma biyansu ko kuma su sanya kafar wando ɗaya da gwamnati. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
A watan Afrilun shekara ta 2019 ne gwamnatin Najeriya ta amince da dokar mafi kankantar albashi na naira 30,000 ga daukacin ma'aikatan gwamnati da ke fadin kasar. Bayan da gwamnatin tarayya ta soma biyan ma'aikata sabon albashin, wasu jihohi sun bi sawunta, yayin da wasu har yanzu ma'aikatan su sai dai su gani ga wari. Gwamnatin jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka yi kirarin aiwatar da sabon albashin, amma kuma lamarin ya zo da mishkila duk da yake ta yi ta tattaunawa da kungiyar kwadago akan biyan sabon albashin, lamarin da ya samu aikata ke yi wa kungiyar kallon hadarin kaji akan har yanzu sai dai su gani ga takurorinsu a wasu jihohi.
Kya ma'aikata na wahala, ruwa da cewa makwacinka na samun albashi, yanzu misali level 08 Sokoto yana ansa 56,000. Amma kai nan ke bisar kana level 08 baka an sako 45,000, ai ka san ko akwai damuwa.
Minimum wage da aka ce an yi ba wai minimum wage ya kace ta zan minimum wage ba, yanzu komai yayi tsada. So inda ake za a yi implementing ne shi gaskiya ma'aikata za su ji dadi.
Wannan lamarin ya sa kungiyar ta ce yanzu kan tura ta kai bango, gwamnati ta fito ta biya ma'aikata albashi bisa ga tsarin dokar kasa ko kuma su sanya kafar wando daya da ita. Haladu Alhassan shine shugaban kungiyar kwadago a jihar ta Kebbi.
Gwamnati bata abin da ya kamata ta yi ba, bata abin da abisa wayanta ta yi ba, bata yi nauyin da kamata dauka ba ka abin da shahi ma'aikata. Baya an riga an kaddamar da karin albashi na 30,000 da karin kuɗin su kuma na manyan ma'aikata. Abin da ya kamata gwamnati ta yi ba ta yi shi ba. Ke mugun mai gada wannan ba, kuma rashin yarda da wannan shi ka hayyan muke kiran gwamnati dole a zauna a bi ka'idodi saboda kauce mu matsalar ta faru 2012 to 2013 na wadanda sun kai ritaya. Yanzu ba magana minimum wage ke, muna magana consequential adjustment. Sannan ga wannan lokacin bayan gwamnati ta saurara an sa committee wanda mun fara zama da shi, na tsammanin za mu cimma ko kuma matsaya akan wannan lalura, sai daga baya kuma abin ya zo ya canza.
Kungiyar ta ce ba rashin biyan albashin bisa ga tsarin dokar kasa kadai ne ba, an matsalar ma'aikata a jihar ta Kebbi.
Wanga lokacin da an ka shiga na COVID-19 akwai tax relief din da an kai, amma mu ma'aikata da mai injiyar din wannan tax relief ba.
To ko yaya gwamnatin jihar Kebbi ta karbi wannan sakon na kungiyar kwadago? Sufiyanu Bena shine shugaban ma'aikata a jihar ta Kebbi.
Ba a rubuto ma ofisi na ba, ban san komai akan shi ba, amma da na ji jita-jitan maganganun nan sai na neme su na ce su zo nan ofisi na, don yi ta kokari na nata musu cewa insha Allah za mu yi kokari iyaka yin mun magani. Duk da yake arziki na kasa ya yi kasa ga cewa watan ga na corona ga duk yan sas problems ga sunan dai barkatai. So mutane dole ma'aikata sai sun tsaya la'akari da irin waɗannan kuma a dinga yi ana dan daga ma gwamnati kafa.
Takaddama tsakanin gwamnatoci da kungiyoyin ma'aikata a Najeriya abu ne da ake samun wasu lokuta saboda kasawar gwamnatoci wajen biyan bukatun ma'aikatan, abinda ke kawo koma baya ga gudanar ayyukan gwamnati. Salom Alon, Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Daga yadda Muhammad Nasir da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya, duba da irin alfanu da albasa ke da ita a jikin dan adam da kuma irin tashin goron zabi da farashin ta yi a Najeriya wanda ba taba ganin irinsa ba a tsohon lokaci, ya sa kafa sabuwar kungiyar 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa da za su mai da hankali wajen bunkasa ta hanyar samar da kudaden shiga ga tattalin arzikin kasar. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
A shekarar bana al'ummar Najeriya sun koka akan yadda kayayyakin masarufi da sauran albarkatun noma suka yi tashin gauran zabi. Babu kamar albasa da alakullin halin kusan kowanne girki ake amfani da ita. Matsalar dai ta kai ga sai gidan wane da wane ake amfani da albasa wajen girka abinci, wata kuma ake ganin rikice-rikice da yayi ta aukuwa a kasar, da kuma ambaliyar ruwa sun taka gagarumin rawa ga tsadarta. Aliyu Metasa Isa shike zama sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa ta kasa baki daya.
Wannan kungiyar manoma masu sarrafawa da 'yan kasuwa albasa na kasa, wannan zai ba da dama na a hada manoman albasa wuri guda, a hada 'yan kasuwan albasa wuri guda, a hada masu sarrafa albasa wuri guda, dan a nemi mina na amfita. Mina na ka jawowa cewa albasa yana 4,000 watan 4, watan 5, watan 10, watan 11, watan 12 ya koma 50,000, 60,000, 70,000 ne ya kawo wannan matsala. Da ba mu da kungiya wanda zamu ce na kasa ne baki daya, wanda zaka ga akwai Inyamuri, akwai Bayarabe, akwai Idoma, akwai kowa da kowa ciki. Amma tunda yanzu Allah ya bamu iko kuma mun hada kanmu waje guda da manomi da dan kasuwa da mai sarrafa albasa, shine farkon ci gaban da muka samu.
Isa Muhammad manomi ne daga jihar Gombe ya bayyana farin cikin sa na kafa wannan sabuwar kungiya da burin sa na samun iri mai kyau ga noman albasa.
Abin da yake share gun hawaye ya kama iri mai kyau abu na farko kenan. Yanzu irin nan da sashi misali na damuna kafin ruwa ya yawa na cire kayana iri mai kwaliti, sannan abu na gaba iri na gaba wanda muke da sashi kafin ruwa kuma ya dauke, dan ma ruwa yayi karanci za a samu cikas. Muna so irin ya zama na hawa biyu na saurin yi, da kuma iri ingantacce kuma da taki na zamani, da kuma injina na bayin albasa ko da ruwa ya dauke, misali na noman rani da sauransu.
Wani babban kalubale da manoma ke fuskanta shine rashin samun tallafi, dukwa da kokarin da gwamnati ke yi wajen mai da hankali ga harkokin noma a kasar, mai yadda Alhaji Isa Adamu manomin albasa daga jihar Adamawa ke cewa.
Gaskiya baya isa gare mu, amma muna ji ana yi, amma gaskiya bai cika isa gare mu ba. Wani lokacin ma wani bangaren za a zo a karbi sunan ku a cika kawai sai da tafi. Muna tabbatar da cewa insha Allahu shugabannin mu za su share wa mutanen kauye da ba su da wannan ilimin yadda za su ga sun kai musu, tunda ita da kanta ma manoman take neman ma da kansu na. Domin wasu kuma gaskiya za ka samu kwata-kwata ma ba su san inda manoman suke ba, ba su san su waye manoman ba. To su kuma wannan shugabannin namu, su kuma kauye suke bi ma domin su ga cewa sun tallafa cewa lalle an cimma burin da ake so a cimma na samar da albasa a nan Najeriya baki daya.
A bangaren gwamnati mun ji ta bakin babban sakataren ma'aikatar masana'antu kasuwanci da zuba jari Dr. Nasiru Sani Gwarzo.
Kasar mu Allah ya mata albarka. Yanzu haka albasar Najeriya tana da wani kuce na daban wanda idan aka fitar da ita daga kenta da lafiyarta da dandananta da kanshinta da sinadarai da suke cikin ta wanda a yanzu ba ma wai abinci kadai ake da ita ba. Hatta yin magun hada magunguna ana sa albasa a cikin wasu daga cikin babban tallafi shine koya musu sana'ar da za su yi, a yi musu tsarin da za su kafa abubuwa kasuwanci na zamani, a hada su da banking industry wanda yake dan cikin gida ne. Banking industry namu ne na ma'aikatar mu. Yadda kowane banki zai ba su bashi haka zai taimaka a ba su bashi. Saboda haka idan muka tabbatar da sun dukufa, sun yi niyya kuma suna da tsari na idan suka dauki wannan bashi za su amfana da shi, za mu tallafa musu su samu wannan tallafi.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu yi waiwaye don sake bibiyar halin da bangaren ilimi ke ciki a gidajen yari a Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da irin halin da annobar coronavirus ta jefa kasashen duniya. Shin suma ta wace hanya annobar ta shafi karatun nasu? Na samu zantawa da shugaban hukumar kula da gidajen yari a Najeriya, Alhaji Jafaru Ahmad, wanda ya ce annobar ba ta sa su sun yi kasa a gwiwa ba, wajen ganin fursunoni sun samu ilimi wanda yake haƙƙi ne a ba su shi.
A yanzu da nake ba magana muna da tsari iri-iri, muna da matakin yaƙi da jahilci wanda zan ina zan ɗauko abin nan barin gaya maka koda mutane nawa ne ma kenan yanzu. Ai kan yaƙi da jahilci muna da wajen mutum 4,757 wanda ke yin yaƙi da jahilci, kuma alhamdulillahi sun koya. Akwai wajen mutum 1,404 waɗanda suka zauna ma WAEC da NECO a matsayin babban secondary certificate ɗin babban secondary, kuma daga cikin su alhamdulillahi wajen 634 sun ci credit beat da sauransu wanda zai ya kunshi ma English da lisahi. Sannan a wannan ɗin ma kuma yanzu muna da mutane wajen 491 waɗanda ke yin degree iri-iri na farni a wurare wajen guda 10, waɗanda zan daga baya za mu faɗaɗa waɗannan 10 ɗin zuwa wasu wurare. Akwai 23 waɗanda ke yin gaba da degree na biyu ko kuma postgraduate diploma. Ɗaya daga cikinsu kamar da na gaya maka da biyu ne, guda ɗin ya fita, guda ɗin yana PhD nashi da sauransu. Kuma ina son gaya maka cewa a wannan farnin ne da irin wannan abubuwan da muke yi ya sa muka ci lambar UNESCO Confucius Prize for Literacy 2018 wanda na je a Paris na karɓa, wanda aka bani lambar diploma certificate, aka ba mu kuma lambar girma da kuma $20,000 wanda muka ci. Kaga Najeriya ta ɗaukaka a wannan ranar, kuma mun zama abin koyi. An ba mu wannan lambar girman ne saboda muna hada koyon sana'a da kuma samun ilimi, muka hada guda biyu, wanda zan in ka duba duk yawanci jami'o'in mu ba a ma wannan iyaka, ka je kai karatu ka hito ba wani sana'a hannu. Amma mu yanzu muna koya mutane su yi degree din sannan kuma su koyi sana'a hannu. In ma sun kasa samun aiki na gwamnati, to akwai sana'a hannu da suka koya, wanda zan kan wannan ne muka samu lambar girma. A wannan lokaci kuma 2018 ne muka sake samu wata lambar girma da muka karba a Barcelona kan irin ayyukan da muka yi na rage cinkoson gidajen yari da kuma irin wannan fanni na education. Mun kuma samu wani a Africa, na Africa wanda muka karba a Botswana a kuma just 2018 din duk gaba daya. Mun samu fanni da yawa da sauransu a wannan din kenan. sana'o'in hannu akwai waɗanda muke laundry, hairdressing kamar gyaran abunan nashi da kuma wanki da ɗinki, koyon ɗinki da dai sauran waɗannan sana'o'i mun koya mu mutane da yawa a cikin dan wannan taƙi ɗin lokacin da nake yami mun samu wajen 439 waɗanda suka samu certificate ko dai ta uku tractors to ko ta uku ko ta biyu ko ta daya to mai yawancin su kuma in suka samu waɗannan kayan mukan kuma ba su kayan aiki daidai da sana'a da suka koya kuma yawancin su duka sun riga sun zama kansu ba su sake dawo muna ba
kai magana akan duk waɗannan ayyuka da kuke yi idan kuma aka duba za a ga cewa yanzu duniya ta ci gaba an shiga kimiyya yanzu da fasaha wani mataki kuke don ganin an ba mu waɗannan fursunonin ilimin kimiyya da fasaha
to alhamdulillah wasu su ma suna yin science courses ne ko a degree din da suke yi suna yin science courses amma kamar da na ga maka wannan gwamnati ta yi tanadi gare mu na wajen gine-gine ka sani cewa hukumar gidan yari ko kuma gyara hali da ake kiranta yanzu ta fito inda ya zan ada ba wanda ya damu da ita gwamnatin ma bata damu da ita ba don ba a bada kuɗi amma karkashin wannan gwamnati mun samu kuɗi waɗanda ya zan muke gine-gine su waɗannan gine-ginen da muke yi muna kuma tunani yaya za a yi mu koya mu fursuna so duk gine da za mu yi na sabon wuri ko kuma inda ya zan muna da fili za mu yi gina na ko azuzuwa ko kuma workshops inda za a koya ma fursunoni sana'a saboda kada su yi zaman banza a wuraren da suke alhamdulillah ka san mun hito da wani tsari na yin gidan yari mai ɗaukar mutum 3,000 mun ce za mu yi guda 6 mun fara 3 ɗaya a Kano wanda ya wuce gehen arewa maso yamma ɗaya a nan karshe cikin Abuja wanda ke cewa abinan na arewa ta tsakiya ɗaya kuma mun fara shi a kudancin kudu-kudu cewa south south kenan mun fara shi a Bori a Rivers wanda uku sauran uku din kuma za su zo a lokacin da muka yi nisa da waɗannan sai mu saka su saboda a ci gaba da su to a cikin waɗannan wuraren za mu sa komai da ya kamata inda wanda zaka je duk a duniya in ka je da abinda zaka samu a wani gidajen yare na wata ƙasar duk da ta ci gaba zaka same su anan da mu tabbatar da cewa suna nan saboda mu koya mutane za su zama kamar centers din da za a yi daga lokaci zuwa lokaci kuma kila in ma a ƙare wannan to gwamnati za ta iya faɗaɗa wannan abun ya zama an kai su wasu wurare da yawa ba wai waɗannan wurare shi da ba
amma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Jafaru Ahmad shugaban hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ya hada mana sautin shirin Daniel Brown ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia
kulkuliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fakohan gawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
daga da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email
Yau sakonmu na farko hadin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kot Donari da Haruna dan Koli Garbo Miga suka ce assalamu alaikum murya Amurka fatan alkhairi da duk ma'aikatanku hakika matakin da kasar Morocco ta dauka na amincewa da wanzuwar kasar Isra'ila abin takeici ne da Allah wadai duba da irin wannan mataki da wasu kasashen Larabawa ke dauka zai kara jefa kasar Palestine cikin mawuyacin hali Sai sako daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau yace ya kamata mahukuntar kasar mu su gaggauta takawa telolin da ke yi wa mata dinkin banza birki tun abin bai kai kasar mu ga lahaula ba domin wallahi shigar banza da wasu mata ke yi yasa fatsakanci yayi waita a ƙarshe ina roƙon Allah ya shirye mu gabaki daya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace batun gaskiya yanzu a Najeriya babu tsaro sai tsoro ganin yadda kusan a kullun matsalar sai ƙara tsananta muke ganin tana yi maimakon mu ga ta yi sauki Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke
Madalla
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ana ci gaba da samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa, lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar ɗaukan matakan kulle don hana yaduwar cutar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.